بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شهر رمضان شكرا تدوبو ديد ريهو دو دا 40 دا هجرية وندي دا شي دا شابوكي ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Za mu dora kan karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda yau muna darasi na hudu ko na biyar, darasi na biyar haka ne, a cikin suratul Hajji. Kuma za mu tashi ne akan aya ta goma a cikin sura din. Muna bayani dangane da kashe-kashen mutane da nau'in mutane da Allah Madaukakin Sarki ya kawo bayanin halinsu a cikin wannan sura. Ya ce akwai daga cikin mutane wanda yake yin jidali a kan Allah, shi ne An-Nadr ibn al-Harith, kamar yadda muka faɗa, ba tare da shiriya ba, ba tare da littafi mai haskakawa ba. Ya mana bayanin wato sifar wannan bawan Allah, ko sifar mai irin wannan ɗabi'a. Saniya ya tsufi hili ya zilla an sabi lillah laufin duniya khizyun wa nadhiquhu yawm al-qiyamati azab al-hariq. Allah ya ce zalika bima qaddamat yadaka.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ذلك بما قدمت يداك أنت نامك وأن عذابني سبودا أبندا حنا ينكسك غباتر سك أيك تاكينا. وأن الله ليس بظلام للعبيد للي الله بي زمنتو مي يوم زالنتم باين سبا كو زالنتي كو كدما الله باي بلنتناي مي يوم فيؤذبهم بغير ذنب بلنتناي موسى عذابا باتارد لي في كو زنيبي با. وهو جل ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده. الله ينعين تصرف في أكم باوا سبين دي قداما إن قداما يمك عذابا in ya ga dama ya kyale ka, in ya ga dama ya kona ka, in ya ga dama ya sa ka aljanna. Fa hukmuhu adlun wa huwa ghayru zalim. Hukuncin Allah a duk yanda yake adalci ne, kuma Allah baya zalunci. Inna Allaha laysa bizallamin lil abid. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a hadisul qudsi, Allah yana faɗa yana cewa ya kubai inni haramtu zulma ala nafsi, na haramta zalunci akan kaina. Waja'altuhu bainakum muharraman, kuma na sanya zaluncin nan ya zama haramun ne a tsakaninku. Fala tazalimu, ya ibadi kada ku zalunci. Shi da kansa yace ya haramta wa kansa zalunci bayansa. Shi da ya halicce mu, ya raya mu, ya ciyar da mu, ya shayar da mu, ya dauki nauyin mu, ya mana duk abin da zai mana tabaraka wa ta'ala, amma ya haramta wa kansa zalunci mu. Sai ce to kar ku zalunci ya kubai. Duk wanda ya zalunci dan uwansa sai ya zo da sakamakon abin da ya zalunci dan uwansa nan tashi alkiyama. Idan mutum ya saci kayan wani ya zalunci shi, zai zo da shi. Idan mutum ya zalunci wani ya balla masa wuri ko ya balla masa jiki, sai an rama masa a tashi alkiyama. Shi yasa annabi ya ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyama, zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama. So kada mutum ya kuskura ya sifantu da sifa ta zalunci. Allah ya ce ya haramta wa kansa ba zai zalunci bayi ba, to kuma kada ku yadda ku zalunci bayan shi. To sai Allah ya sake faɗa mana wani simfi ko wani nau'i na mutane, su kuma ga yanda suke. Me yace?
ومن الناس من يعبد الله على حرف،
Wannan ayar Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa yake cewa ta sauka ne akan wasu mutane cikin Larabawa. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Su waɗannan Larabawa mutanen ƙauye sun kasance sukan zo Madina suna masu hijira daga ƙauyukansu. Idan ɗayan su ya zo ya samu lafiya a garin Madina, jikinsa yayi kyau, ya samu kwanciyar hankali, kuma aka ci sa'a dabbarsa ta haihu ko dukinsa ya haihu ko raƙuminsa ya haihu, ya haifa masa ɗa sosai, kuma ma aka ci sa'a matarsa ta haihu, haka din duk ta faru, ya samu kuɗi ya samu dukiya, sai ce ka wannan addinin na Annabi Muhammadu gaskiya addinin ba magana addini ne mai kyau, saboda ga lafiya an samu, an ci abinci, abin hawa ko dabba ta samu ƙaruwa, matata ta haihu, kai wannan addini wato akwai alheri a cikinsa. Ya ce wa kad asabtu fihi khaira, na samu alheri a cikin wannan addini, hankalinsa ya kwanta. Idan kuma aka ci rashin sa'a, da ya baro ƙauyensu ya zo Madina, ciwo ya same shi ko na annoba ko kuma wata musiba dai da kan iya samun ɗan adam, kuma aka samu ƙarancin dukiya, sannan kuma watakila dabbobin ba su haihu ba, matar ma ba ta haihu ba, ma'ana dai bai samu abin da na farko ya samu ba, sai ce ka wannan addinin na Muhammadu matsala ne, wannan addinin matsala ne, sai ce kai ni na bar addinin ba zan yi ba, wannan ita ce fitina. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya, haka din ta faru ne, yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, daga cikin mutane akwai wanda yake wa Allah bauta a bisa shakka, shine ala harf. Ai wa minan nasi man ya'budu Allah ala shakk, akwai masu yi wa Allah bauta a bisa shakka. Asalin kalmar harf daga harfu shay'i ne, ana nufin tarafuhu, kamar a ce harful jabali, ana nufin tarafuhul jabali, gefe, ma'ana yana bauta wa Allah ne wato halfway, kamar ba cikakkiyar bauta ba. In ya samu alheri hankalinsa ya kwanta, sai ce yana yin addinin. Idan kuma talauci ya same shi bai samu biyan bukata abinda yake so ba, sai ce ya riga ya bar addinin. In ka ga dama za ka iya cewa daga cikin mutane akwai waɗanda in sun samu za ka gansu a masallaci. In an yi salari aljihu yana ciki, hankali yana kwance, kasuwa tana gudana, al'amura suna tafiya, zai je wa'azi, zai je masallaci, za ka ganshi a sahun gaba, zai rika za, saboda yana samu. Idan kuma abin ta koke masa ya faɗa kwata, to shi kenan kuma sai ya ce kai shi ba bai gane wannan addinin ba, talauci ya yi yawa, kaza ya yi yawa, kaza ya yi yawa. Wannan kama ne da irin nau'in waɗannan mutane da Ubangiji ya faɗa da suna yi wa Allah bauta a bisa shakka. Idan alheri ya same su, sai su nuna cewa suna tare da Allah. Idan kuma sharri ya same su, sai su juya baya, su ce su ridda. Irin wannan mutumi yana bauta wa Allah ne ala taraf wa ala janib. In an ce ala harf, ala taraf, ala harf, ala janib, ala harf, ala shak, yana yi wa Allah bauta wato ba cikakkiyar bauta ba. Fa'in asabahu khairun, wannan misali ne na munafiki, kamar yadda Imam al-Hasan al-Basri yake faɗa. Idan alheri ya same shi, ya samu sihha fi jismihi, lafiya a gangan jiki, wa sa'atun fi ma'ishati, yalwa a cikin arzikinsa, to masha Allah itma'anna bih, sai ya yadda da wannan addinin, radiya bihi wa sakana ilayhi, ya yadda da addinin kuma ya karkata zuwa gare shi. Fa'in asabahu fitna, idan bala'i ya same shi a gangan jikinsa, bala'un fi jasadihi wa dhiqun fi ma'ishati, da kunci a rayuwa, talauci ya rungume shi sosai, ya rasa yanda zai fidda kansa, inqalaba ala wajhihi, sai ya rida shine irtadda wa raja'a ala aqibihi sai ya juya baya ya koma cikin kafirci. Allah yake kafirar duniya wal akhirah, wannan yayi hasara ta duniya da lahira, wannan wanda ya shakka a cikin addininsa, wanda yake bautawa Allah akan shakka, to yayi hasarar duniya da lahira. Wato bi fawati ma kana yu'ammal wal akhirah bi dhahabi ad-dini, ba duniyar babu lahira, wal qulub fi an-nari, kuma har abada dan wuta ne bai fita ba. Malamai suka ce babu hasara da ta wuce mutum ya hasarar duniya, zero a duniya, zero a lahira, zero zero kenan, zero plus zero is equals to zero, komai bai da shi, hasarar duniya wal akhirah, yayi hasara ya tabe bai da komai. To gandan wanda ma mutum ya ce a ce ma a duniya ya dan samu wani abu ya dan taba wala Allah, amma mutum ya zo a duniyar ma bai samu ba, a lahirar ma bai samu ba, ya shiga wukwai. Zalika huwa al-khusranul mubin, wannan shine wato hasara mabayyaniya, hasara wacce take tafili. Ya Allah karba mu da hasara a duniya, ballantana hasara a lahira ita ce mafi girma, duka Allah ka kiyaye mu da yin hasara a cikin su gaba daya. To sai Allah ya saki cewa mai kuma
ذلك هو الضلال ذلك هو
القطار
المبين.
فكان يدعو من ضره أمره من نفعه لبئس المولى ولبئس العزيز. كما يدعو من
دونه يدعو
Allah madaukin sarki ya ci gaba da sifanta wannan mutumi mai hasara guda biyu, yana kiran wani ba Allah ba wanda wannan abun bai isa ya cutar da shi ba, in asahu, inda zai saba wa wannan abun da yake bauta ba Allah ba bai isa ya cutar da shi ba, in ya ki bauta masa bai isa ya cutar da shi ba. Yanzu gumakan da suke bautawa, idan suka ki su bauta gumakan ba su isa su cutar da su ba, dan ka je kama ribunki ma ba abun da yake maka, kama banza ba abin da zai kaga. Yad'u min duni, inda a ce yana iya magana ya ce kai kaza, kai kai abin da yace kai, bai sai cutar da kai ba. To me yasa zaka zo kana bautawa abin da bai sai cuce ka ba, in ya ga dama da zai iya zaluntar ka ba, ma'ana bai fi karfin ka ba, ka zo kana bautawa gunkin da in ka ga dama zaka sa gatari ka faskare shi, haka wannan akwai hauka. Haka kuma wa ma la yanfa'u, yana bautan abin da bai amfane shi ba, in ata'ahu wa abadahu, ko yayi masa da'a ko ya masa bauta bai mai amfani ba. In mutum zai shekara miliyan yana bauta wa gunki, yana bauta wa dutse, yana bauta wa rana, yana bauta wa wata, yana bauta wa wuta, wallahi wannan abin da yake bauta bai amfane da shi da komai ba, bai sai kara ma ba, bai sai rage maka ba. Allah shi kadai shi ke iya cutarwa ya amfanar, shine mai karawa, shine mai ragewa, shine mai kashewa, shine mai rayawa, shine mai bayarwa, shine mai hanawa Allah. Amma gunki baya iya yi, yace zalika huwa ad-dalalul ba'id, wannan shine bata manisancin bata anil haqqi wa rushd, bata da ake barin gaskiya, bata da ake barin shari'a. Kenan bautawa wani ba Allah ba hasara ce, tabewa ne, kuma Allah ya nuna mana ba za su amfana ba dan ka musu bautar, kuma ba za su cutar ba dan ka ki ka bauta musu. Yanzu kawo mutumin da yake zuwa kabari ne ai yana roƙon kabari, har yanzu wai a cikin musulmi masu sallah, har yanzu duk wa'azi da ake akan tauhidi din nan, amma har yanzu a cikin musulmi masu sallah akwai wanda in ya shiga matsi sai ya tafi kabarin malamin sa, ko kabarin waliyinsa ko kabarin wani akramaka Allah yaje ya tsuguna a cikin kabarin nan yana kuka yana roƙonsa to yaya za a yi kabari ya taimake ka yanzu wanda yake cikin kabari inda zai iya taimakon kansa ko in zai iya taimakon wani ai sai ya taimaki kansa ya aka yi bari aka jibga masa azara wannan uban zafi da ake ciki ya aka sa masa ganyen darbejiya ganyen nib aka rufe shi ya aka yi bari aka tattoshe masa duk wata kofa ya aka yi bari aka jibga masa kasar da in yana raye bai sai dauke ta ba aka zo aka binne shi kuma saboda tsabar damsul basirati da shafewar basira da rashin sani ya kamata mutum ya je tsuguna gindin kabarin nan wai yana roƙonsa wai ya bashi wai ya baka me ya baka haihuwa idan jarinka ya kasa a kasuwa ka je ka roƙa idan matarka ta bata maka ka je ka nemi mallakarta a jikin kabari idan kana so ka mallake wani mai gidanka ka je ka kabari ka roƙe shi subhanallah yaya za a yi kabari ya yi maka wannan wato matsala ko ya biya maka wannan bukatu to ka gani yadda umin dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu kenan yana bauta wani ba Allah ba zai iya cutar da shi ba zai iya amfana da shi ba wallahi duk girman malantar mutum duk iliminsa duk tsoron Allahnsa duk taƙawarsa duk ibadarsa duk walittakarsa duk shewantakarsa duk matsayinsa lillahi alazimu idan ya mutu shi ba komai ba ne ba a kan bayarwa ko hanawa kuma Allah kaɗai rabbul izzati shi ya san haƙiƙanin yanayin da wannan bawa yake ciki ba wanda ya isa ya maka garanti cewa wane yana cikin kabari yana jin daɗi ko yana shan wahala Allah ya bar wa kansa ne shi ne yake buƙatar taimakonka ba kai ne kake buƙatar taimakon shi ba so rashin wato rashin dacewa ne roƙon kabari da bautawa kabari amma har yau har gobe ina gaya muku akwai waɗanda zuwa suke kabarin to wannan ma zuwa suke akwai wanda kam su kan ma yana kabarin ma suke kiran sunansa a ko ina ma suke ba mutum zai faɗi sai ya kira sunan wani mai kabari mutum ya shiga kunci sai ya kira sunan wani me ya isa maka ba abin da zai maka wallahi idan da yana iya yi da ya yi wa kansa ina gaya muku duk tsoron Allah mutum wallahi a irin wannan zamani mutuwa ɗin nan da kake ganin ta ba wanda yake santa ko annabi Musa da mutuwa ta zo ɗebe ta yi da mari kawai ya kwashe ta da mari mutuwa ta koma hadisin Bukhari ta koma wajen Allah ta ce ya ubangiji ka tura ni wajen bawanka da baya son mutuwa sai aka ce da ita ki je ki gaya masa shekara nawa yake so yi a duniya ya ɗora hannunsa a bayan tinkiya iya adadin gashin tinkiya cika hannunsa kowane gashi dai an ba shi shekara 100 ya zai yi ta yi annabi Musa ya ce bayan wannan shekarun sai mai mutuwa ta ce sai yanzu kuma sai in ɗauke ka ya ce to yanzu ma bismillah to inda wani ya isa ya yi wa wani wani abu wallahi zai bari mutuwa ta ɗauke shi ba amma mutane ba su fahimta ba su ganewa sai su rinƙa bauta wani ba Allah ba to shine Allah ya daɗa cewa yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi wannan bawa wato yana kiran wato liman darruhu aqrabu min naf'ihi wanda cutarwarsa ita tafi amfanin da zai masa a gare shi yace wannan wato labisal maula tir da mai taimako irin wannan almaula ana nufin annasiru ko kuma alma'budu abun bauta wa labisal ashir kuma tir da aboki almukhalitu wanda ake cakuduwa da shi tir da wannan gunki shine al-ashir larabawa sukan ce da ashiru zauj sukan ce da shi al-ashir saboda abun da ake haduwa da shi to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ake ce da su ayoyi masu mushkila mushkilatul qur'an kenan a can da farko Allah ya ce mana wato yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u yana kiran wani wanda ba Allah ba wanda bai zai amfana da shi ba ba zai cutar da shi ba kuma ba zai amfanar da shi ba. Ka ga nan an ce ba cutarwa ba amfanarwa. Amma a wannan ayar ta biyu sai ce yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi, yana kiran wanda amfaninsa ai cutarwarsa ita tafi kusa da amfani, ma'ana cutar tafi amfani yawa. Shi ne suka yi ta maganganu su malamai, wasu suka fassara suka ce wato liman dararuhu fi duniya aqrabu min naf'ihi, ko kuma liman dararuhu fi al-akhirati aqrabu min naf'ihi fi duniya. Abinda ake nufi, cutar da mutum zai gamu da ita a lahira in ya bauta wa wani ba Allah ba, ya fi amfanin da yake tsammani zai samu a tattare da shi a nan duniya. Ba wai ayat tana warware abinda aka faɗa na farko ba ne, ba yi da wani amfani, ba yi da wani cuta, amma kawai ana ba da misali ne cewa inda za a duba a ga cutar da zai gamu da ita na wannan bautar gunkin, wallahi ya fi amfanin da yake gani a nan duniya wato zai samu. Wasu suka fassara ayar cewa yad'u min dunillahi ma la yadurruhu, ay la yadurruhu tarku ibadatihi, wanda barin yana bautawa wato wanda barin bauta masa ba zai cutar da shi ba. Na'am, barin kin bautawa gunki ba zai cutar da kai da komai ba. Yanzu mu da muka ce ba mu bautawa gunki, me muka cutu? Ba mu cutu da komai. Shine ay la yadurruhu tarku ibadati, sai ce la man darruhu aqrabuka ba, ana nufin dar ibadati, cutuwar bauta masa ake nufi. Abinda dai ake nufi, babu wani alheri, babu amfani ga wannan gunki da kake bautawa, bala'in da zaka gamu da shi a kiyama, wallahi shi yafi amfanin da zaka samu in kana ma tsammanin zaka samu amfani a tattare da shi a nan duniya. Malamai suka ce la naf'a fi ibadati sanami aslan, kwata kwata babu amfani wajen bautawa gunki ai sam sam. Wannan kawai an faɗe shi ne a bisa al'adar Larabawa, duk abin da ba shi da wani asali ba'in, asali wanda ba shi da tushe, sukan ce da abin wannan ba'in, kamar anda da Allah yake cewa zalika raj'un ba'in, raj'un ba'in ai la raj'a lahu aslan. To kenan naf'u sanami kana ba'idan, amfanin gunki ya amfane ka abu ne nisantacce, ba wani amfanin da zai ma la naf'a fihi aslan. Kenan sai ne sai darar, sai cutarwa, babu amfani a gunki amma akwai cuta, dan duk wanda ya bauta gunki insha Allah sai ya shiga wuta, li'annahu ka'in, cutar kasantacciya ce, tabbatacciya ce. Duka dai wannan yana nuna mana duk wanda ya rike wani ba Allah ba a matsayin mai taimako, shi yasa yace labisal maula, tir da mai taimako da ka rika ba Allah ba. Duk wanda kake ganin zai taimaka maka ba Allah ba, wallahi ka rike shirme, ka rike hauka. Ina waɗanda suke cewa in mun saki suwa ne mun shiga uku, ina waɗanda suke ganin cewa idan ba su bi suwa ne ba za su yi arziki ba, ina waɗanda suke da awar rububiyar arziki cewa a bi mu a samu arziki, a kyale mu a shiga wahala, wallahi ba wani wanda ya isa a duniya wai ya ce wai dan kai fada da shi ko baka tare da shi wai zaka talauce, ƙarya ne. Babu shi, kuma ba wanda ya isa ya ce matsarsa kusantarsa shine zai baka arziki. Ya kamata ku sani cewa babu wani dan ko uba bai isa ya ce shi zai arzuta ɗansa ba, kaga dai ƙarewar soyayya. Kuma duk iyayyen mutum bai isa ya talauta ka ba, duk yanda suka yi ka samu arziki wallahi sai ka samu in Allah ya rubuta maka. Haka kuma duk yanda suka so su daga ka, billahi alazim Allah ba zai daga ka ba, in bai so ba zai daga ka ba. Ai gashi nan ana gani ai tayin abubuwa, ai tayin abubuwa, ana so a daga wani a daga wani, amma sai ki da huwa saboda Allah bai daga shi ba. Ga sunan kaga mutum yana da mulki, yana da isa, shi yake cewa ai ko kar ai, shi yake cewa ai ko kar ai, amma sai mutum ya zo ya sauka, idan ya zo ya sauka sai ya nemi wani abu ya rasa, yanzu kamar gwamna, gwamna a jiha sai shine uga kwata kwata ko ba shi zai ce ai ko kar ai ba, ya bayar yayi kaza yayi kaza, an yi wa kaza, an yi jiniya, an tare hanya, an ce a saurara gwamna ya ce kowa ya zauna a gida za a yi kaza za a yi kaza yana sauka daga kujerar nan sai zo neman sanata ko neman wani sai a ce tabi layin qur'a sai a daga shi sama sai a buga shi ya gama duk shimfidin da zai duk kudin da zai kashe ya kashe in sayar kujerar zai yi ya sai ta taki sai yiwa in kudi zai ba wasu ya wasu sai sun cinye kudin kuma sun yi saboda Allah bai ga dama zai yi ba to wani mutum da yake jin yana da karfi wallahi bai isa yi wani abu ba in ba Allah ya ga dama yayi masa ba to shi yasa mutane su rike Allah su huta to shine sai Allah kuma yayi mana albishir ga waɗanda suke imani ne yace
inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati
inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati lalle allah yana shigar da wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai aiki na gargaru kenan zai shigar da su wasu aljannatai gonakai kenan in an ce aljanna ana nufin gona ne an ce da aljanna aljanna saboda a cikin ta akwai bishiyoyi korashar masu tsawo masu duhu masu sanyin inuwa bishiya guda ɗaya inuwar ta inuwar bishiya ɗaya ta gidan aljanna sai ka yi tafiyar shekara 500 baka gama inuwar bishiya ɗaya ba 500 lip 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 ga ruwa na gudana ga bishiyoyi ga sanyi ba sanyi mai cutarwa ba sanyi na ni'ima kore shar aljanna take to shi yasa ko ina za ga aljanna sai ce da ita jannat jannat ana nufin gonakai masu ni'ima galibin kuma qur'ani inda yace jannatin sai ka ji ya ce tajri min tahtiha al-anhar ko tajri tahtiha al-anhar a cikin suratu tauba wuri ɗaya ne Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani aljannatai ba ma aljanna guda ɗaya ba wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashin su ruwa duk inda aljanna take mallaka akwai ruwa a kwance kuma ruwan aljanna ba irin ruwan duniya bane wanda yake mai datti mai kumfa mai kazanta tas yake tun daga farkon ruwan har ƙasa ana gano abin da ke ciki ko dutse ne kwaya ɗaya in ya fada ana ganin shi fari tas yake babu wani kazanta ba wata ciyawa mai cutarwa a cikin wata kasa jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid lalle allah yana aikata abin da yake so tabaraka wa ta'ala ya ubangiji muna roƙonka ka sa mu cikin wanda zaka ba su wannan aljannatai allah ka mutunta mu ka kimanta mu ya allah ka girmama mu da ba mu gidan aljanna ranar tashi al-kiyama to sai allah tabaraka wa ta'ala yake mai da martani ga waɗanda suke zargin annabi ko suke yarfe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai Allah ba zai taimake shi ba kaman wai in ka bi manzon Allah ka bi wahala ne in ka bi manzon Allah ka bi hanyar da ba za ta bulle ba wal iyadu billahi da wannan magana to sai Allah ya mayar musu martani yace me
man فليمدد بسبب إلى السماء ثم فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane da ake ce da su wato Asad da Ghatfan wasu kabilu ne Asad da kuma kabilar Ghatfan annabi ne ya kira su zuwa ga musulunci kamar yadda ya saba yana da'awa yakan kira kabilu zuwa ga musulunci wanda yau al'umma musulmi suka samu rauni ba sa yin da'awa yanzu mun kare sai dai a gida mu ita harba samfurin skirt ga junanmu na'am amma duk wanda ba musulmi ba yana da hakki a kanmu mu kira shi mu ce musulunta wani lokacin mu masa kyauta wani lokacin mu masa mu'amala mai kyau wani lokacin mu je gidansa ha mu je garinsa mu ce mun kawo masa tallan musulunci, amma yanzu su suke kawo mana tallan kiristanci, sai kawo mana bishara, ko a kawo mana a rediyo, ko a kawo mana a gida-gida, ko a kai mana a kurkuku, ko a kai mana a asibiti. Amma annabi yana da'awa. Annabi Nuhu ya ce, na kira mutane na dare da rana, na kira su da safe, na kira su da rana, na kira su a sirri, na bi su gida-gida, ina cewa su zo su karɓi musulunci. Ribar musulunci a kira mutane zuwa gare shi. Shi yasa kullum muna faɗa cewa yana daga cikin rauni da wannan al'ummar musulmi take ciki, wato rashin yin da'awa. Kwanan nan na je jihar Adamawa dab da Ramadan ɗin nan, wajen su Mubi da sauran ƙauyukan nan. Binciken da muka yi da wasu ƙauyuka can wajen Jada cikin ƙasa-ƙasa, na manta sunan ƙauyukan, kun san cewa har yanzu a jihar Adamawa akwai mutanen da suke suna yawo tsirara ba riga ba wando, ganye suke ɗaurawa, kuma yawancinsu wasu Fulani ne, ba su san musulunci ba, riga ba san riga ba, wannan rigar da muke sawa. A nan in kai tafiyar awa uku awa huɗu za ka tarar da su a kan dutse suke, a can Mubi can cikin ƙasa cikin ƙauyuka. Har yanzu akwai waɗanda arna ne, su ba su ma san kiristancin ba, ba su ma san musulunci ba, zigidir suke yawo. Wanda na yi magana da wasu waɗanda suke shiga wannan wurin, suka gaya mun cewa wallahi so ma suke a shiga a musuluntar da su. Na farko dai idan mutane masu riga za su shiga, sai an sanar da su cewa fa to yau za a yi baki. In ba ka ban sun gan ku gudu za su shiga, sun gan ku da riguna guduwa suke, su gaba ɗaya rayuwarsu a kan dutse suke da duwatsu kawai da abin nan. Ina magi ina gishiri, kai ka san magi da gishiri, haka kullum suke rayuwa. Waɗannan mutanen kuna jin Allah bai zai kama mu ba idan mu kai musu kalmar la ilaha illallah ba. Wani ya ce wata rana sun shiga, sai su je su ta riƙe su ce ka musuluntar da mu, ka musuluntar da mu. In ka kai musu riga wannan murnar da suke yi, saboda su tsumma suke wannan yadi wannan ganye suke sawa. Haka a jihar can Kebbi shekara ɗaya biyu da suka wuce, akwai yan uwa ɗaliban ilimi da muka tura suka je irin yawon da awaɗin nan, su bincika mana yadda wuraren suke. Wallahi can ma akwai wurin da har yanzu fa jihar Kebbi, Kebbi Sokoto, tsakanin Kebbi Sokoto ɗin akwai zuru, wajen zuru da za ka lau kai ran, har yanzu akwai mutanen da tsirara suke zigitar, ba san Allah ba, ba san manzon Allah ba, ba san musulunci ba, kuma ƴan Najeriya ne, ba su da aiki sai noma, noma da kiwo. Amma muna nan mun tare a nan a cikin birni, muna ta faɗa da juna, wani ya iya wani bai iya ba, wani ɗan sama ne wani ɗan ƙasa ne, wani ɗan kudu ne wani ɗan arewa ne, wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne. Wallahi waɗannan mutane sai Allah ya tambaye mu idan ba mu kai musu kalma ba. Don kuwa yake gaya mun na farko dai mota ma ba ta shiga gonar, kogi ya tsallaka ya datsa su, sai dai ka hau mashin da rani ko ka hau kwale-kwale da damana. Ya ce ya shiga ya gani zikidir suke yawo, kaga yarinya budurwa balagaggiya ba ta da riga a jikinta, komai babu, kawai sai ganye. Kaga mazansu su ma haka, sai saran itace na fitar hankali, gasar tara itace a kofar gida, kowa za ka ga dalar itace a kofar gidansa, ice kawai, mata sai dai su shiga daji su tari itace, su kuma mazan ne suke kwanci a gida, matan ne suke aiki. Namijin katon banza ne kurum a gida yake kwance, baya komai kawai, sai dai matar ta je ta saro masa, ta yi noma ta shuka ta yi kaza. Wallahi tsummo kara ne aka ɗauka aka kai musu, wallahi al'azimu nake gaya muku, tsummo karan da aka kai musu za ku yi mamaki irin yadda suka yi farin ciki suka yi murna a kai. Ba su da masallaci, ba su da la ilaha illallah, ba su da makaranta, ba su da kaza, su ba su ma san da wani abu wai gwamnati ba ma, ba san da shi ba, kawai rayuwa suke. Amma abin mamaki za sai ka je cikin dajin ka je ka ga tutar jam'iyya a ciki, ko ka ga fastar wata jam'iyya, 'yan siyasar nan sun kutsa haccan sun kai musu ƙura'a, saboda akwai akwatin ƙura'a can. Amma ina la ilaha illallah. Kuma wannan in ka jefa duka ɗaya wa'azi ɗaya sai mutum 500 su musulunta. Nan ku a birni fa sai ka shekara 5 ma ba wanda ya zo gurinka. Amma can ku zuwa ɗaya wallahi mutum 500 sai su musulunta. So dole ne musulmi masu da'awa, musamman mu a nan arewa, wannan guri guda ne na gaya mu. Akwai wurare da yawa riga ba sa sawa riga, kar ka dauka wai a wani guri ko a kudu ko a wani, a nan arewa. To da muna yadda annabi yake yi yana da'awa, to da musuluncin nan ya yadu. Kuma ku sani ribar mu a cikin wannan tafiyar shine mu yada wannan kalmar ta yadu. Kuma da yawa daga cikin kiristocin nan muke gani ko annaba musulmi, wallahi rashin kyakkyawan wa'azi ne ba su ganewa. Wallahi ana musu wa'azi mai kyau da mu'amala mai kyau za su ta musulunta. In kun lura kun auna da waɗanda suke musulunta da wanda suke ridda, ai wanda suke musulunta ai sun fi yawa. Shiga ake shiga ake. To matsalar ne shine yanzu mutane sun ɗauki tallan jam'iyya ya fi tallan musulunci. Yaɗa kalmar jam'iyya, yaɗa manufa ta jam'iyyar siyasa ya fi yaɗa kalmar la ilaha illallah. To yanzu addinin ma a cikin gari ma ba a iya riƙe shi ba, bai riƙu ba. Ballantana a kai shi daji. So muna buƙatar mu yaɗa da'awa mu karanta sosai. Manzo Allah ya kira Asad da Ghatfan izuwa ga musulunci. A tsakaninsu da tsakanin Yahudawa akwai ƙawance. Sai suka ce a'a, ya Muhammadu ba za mu musulunta ba tunda mun yi alƙawari da mu da Yahudu. Ba yanda za a yi mu karya alƙawarinmu da Yahudu mu zo mu bi ka kai musulmi. Yana son ku lura da wani abu guda. Yanzu waɗannan fa ba musulmi ba ne, amma ku duba yadda suke maintaining alƙawari. Sun yi alƙawari ne da Yahudawa cewa za su taimaki junansu, za su agazawa juna. Sai ga manzon Allah ya zo ya kawo musu kalma, suka ce su ba za su karya alƙawari ba, saboda sun yi alƙawari da Yahudawa. To me yasa yau musulmi alƙawari yake wahala a hannunsa? Me yasa ba ma iya yin alƙawari? Me yasa ba ma iya cika alƙawari? Me yasa muka fi kowa saɓa alƙawari? Me yasa muka fi kowa rashin gaskiya? Me yasa yau musulmi zai zo yi mu'amala da wanda ba musulmi ba? An fi jin tunanin cuta ta fito daga wajen musulmi. Da yawa yanzu za ka yi harkar business da kasuwanci, kamar yadda 'yan kasuwar suke faɗa, da yawa yau wallahi malam ka fi jin tsoron musulmi ya cuce ka akan wanda ba musulmi ba. Ba mamaki in kai mu'amala da wanda ba musulmi ba ya cika ma alƙawari, ya kawo maka kuɗinka a kan lokaci, kuma ba zai maka ɗungushi da rashin mutunci ba. Amma ɗan uwanka musulmi mai sallah in ba su a kai ba, shi ne zai fara betraying naka, shi zai cutar da kai, shi zai shiga haƙƙinka. In ka ba shi kuɗinka ya cinye, in ka ɗora shi a kan amana ya cinye amanar, in kai sirri da shi ya tona asirinka. Ka kasa kama waye, wa za ka riƙe, wa za ku yi mu'amala da shi. Akwai mutane wasu suna da kuɗaɗe a kwance a ƙasa, suna da kuɗaɗe a account ɗinsu, suna da kuɗaɗe amma suna so su yi business, amma da wa za su yi business ɗin? Damuwarsu shi ne waye mai amana da za su ba shi su yi business ɗin da shi. Ya ƙwammace gwanda ya bar kuɗinsa su yi ta bacci a banki, banki su yi ta samun interest kuɗin ruwa a kai, a kan ya fito ya investing, ya buɗe kasuwanci. In ka buɗe kamfanin ka za, 'yan uwanka ne za su karya ka. Ka kira danginka da 'yan uwanka da waye ka buɗe musu kamfani a fara, insha Allah sai su fara mutum nan da shekara 2-3, ya za su yi su ƙwace kamfanin a hannunka, ya za su yi su karya ka. Kai wani zubin ma wallahi ɗanka ne za ka zuba masa miliyoyi kuna harka, billahi azimu sai ya haɗa kai da ƙannen matarsa su cuce ka. Ƙannen matar ɗanka, ɗan naka zai haɗa kai da ƙannen matarsa sai su cuce ka kai uban. Ba amana. Ta zama abin da ta zama. Amma in ba haka ba, akwai waɗanda suna aikin gwamnati suna da kuɗaɗe masu yawa a hannunsu, za su iya ba wa ɗan kasuwa. To amma matsalar shi ne mutum yana cikin rana, ka jawo shi ka kawo shi inuwa, da ka ba shi ya fara fita yana harka, sai ya nemi wata yarinya mai haske sai ya ƙara aura tukunna, shi ne sakamakon da zai fara buga maka. Na biyu sai ya je ya samu wani guri mai kyau mai tsada, ya je ya saya ya fara gini tukunna, ya fara kwantar da wasu miliyoyi a foundation tukunna, duk da kuɗinka. Kurin daga bashi cewa ya riƙe maka harkar kasuwanci. Wannan shi ne damuwar da suke damunmu, rashin amana a tsakaninmu. to dole ku za mu sha wahala. Suka ce mun yi alƙawari gaskiya ba ma jin za mu saba wannan alƙawari mu zo mu bi ka ya kai Muhammadu la yumkinuna an nuslima. Yace suka ce to ai mun muna ganin ma an mun bi ka ma ba Allah ma naka zai ce da zai ba taimake ka ba. Subhanallah. In mun bi ka ma muna ganin ma Allah naka ma ba zai taimake ka ba wani taimakon da Ubangiji zai maka kuma addinin nan naka ba inda za a iya ɗaukaka ya fi addinin Yahudanci. Kalan mu zo mu karya alƙawarin da muka yi da Yahudawa mu zo mu bi ka kai kuma Allah naka ma bai taimake ka ba. Mu zo mu samu matsala. To shi ne Allah ya saukar da wannan aya cewa man kana yazunnu Allah yansuruhu Allah fi dunya wal akhirah. Duk wanda yake zaton cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira, duk wanda yake zaton yake tsammani Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taimake annabinsa ba, to shikenan ya je duk makircin da zai yi wa annabi ya masa. Kuma ga abin da zai yi in ya ga dama ya kashe kansa don bakin ciki sai Allah ya taimaki annabi. Falyamdud bi sababin ila sama. Allah ya ce ya dauki igiya ya daura ta zuwa sama. Abin da ake nufi da sama anan saqful baiti, ya daura igiya daga saman rufin gidansa kamar yadda da yawa cikin malaman tafsiri suka faɗa. Ai li yashudda hablan fi saqf baitihi, ya daura igiya a saman dakinsa saman gidansa ya rataye wuyansa ya mutu dan bakin ciki. Allah ya taimaki annabi kamar yadda Bahaushe yake cewa billahi alazim sai nayi kaza sai dai ka mutu bakin ciki ya kashe ka. To shine falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta, sannan ya yanke ainihin wato igiyar ya fado ya mutu. Falyanzur hal yuzhibanna kai ghaizuhuma yaji kaiduhuma yaghiz thumma liyaqta wato alhabl ba'da aliqnaq iqtinaq, ya yanke igiyar kamar irin mutum yayin hangin kansa ya rataye wuyarsa da igiyar ya gutsure ta. Bayan ya rataye ya gutsure ta ya gani thumma liyaqta, ya fadi ya mutu yana shaƙe. Falyanzur, ya duba ya gani hal yuzhibanna kaiduhu, shin wannan kaidi nasa ai sani'uhu wa hilatuhu, abin da ya aikata da hila ta dabararsa shin zai tafiyar masa bakin cikin sa. Ma'ana hal yuzhibanna kaiduhu wa hilatuhu wa ghaizu, duk yanda kuka yi sai Allah ya taimaki annabinsa. Alƙawari ne Allah ya tambaye annabinsa. Idan baka gane ba wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabi ba, to zai taimake shi in ya so Allah ya taimake shi ya sa igiya ya rataye wuyansa ya kashe kansa har ta mutu. To kenan wannan garanti ne Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaki annabi. Inna lanansuru rusulana wal ladina amanu wa yawma yaqumul ashhad, lalle za mu taimaki manzanninmu, lalle za mu taimaki wanda suka yi imani. Alƙawari ne Allah sai ya taimaki addininsa. Wa inna jundana lahumul ghalibuna, lalle wato rundunonin Allah su ne masu rinjaye. Na'am, za a yi ta makirce makirce, za a yi ta ƙulle ƙulle, za a yi ta duk abin da za a yi wai don a hana musulunci tafiya, wallahi sai ya tafi. Duk abin da za ku yi don ku kashe mutane, ku ce an yi yawa a duniya za ku kashe mutane, ku ce an yi matsi a duniya za ku yalwata wa mutane, ku ce za ku yi kontrolin mutane, ku ce za ku yi kaza ɗin mutane, ku je ku yi ku zuba ga ku ga Allah da ya halicci mutanen. Idan wani yana tunani yana da wata dabara da yake ganin shi zai sarrafa duniya ya juya ta yanda yake so, bismillah ga khaliqus samawati wal ardi yana kallonsa. A yanzu za a rushe ɗakin Kaaba aka ce gashi Abu Talib yace innahu lahu rabban yahmi, yana da ubangiji da zai kare shi. Yanzu babu kulle kullen da ba yi a duniya akan musulunci da musulmai, babu ba abin da ba a yi. Mu yanzu da kuke gani bakaken nan da muke rayuwa fararen nan in aka haska mu suka ga yanda muke da yawa kamar Yajuju da Majuju, wato bakin ciki suke na fitar hankali, sun yi lissafi cewa waɗannan bakaken daga nan zuwa shekara 100 a duniya za su mamaye duniya. Saboda shi Bature illarsa daga shi sai matarsa ce ɗansa. kuma suna da wani iyaka na haihuwa da suke mu ko zuba ake ba magana yanda ka san yayan kadanya ai ta haduwa a ci a koshi a haihu ai salatin annabi a tafi gona a je a dawo kaga mutum a garin nan dan garin nan kadai in ka ga yadda dan adam yake shiga yake fita ya je da kuma kowa sai ya ci abinci kuma kowa sai ya sha kuma kowa arzikin sa yana hannun Allah kaga an ji sallar juma'a an taso kaje an je kaza an yi kaza kuma kowa a garin a iya dai cikin garin nan dai sai an ci an sha suka ce an zo an tara mutane bakaki ba san me suke ba suna rayuwa akan arziki ba san amfanin arzikin ba haka suka faɗa kun san mu nan Afirka Allah mana ni'ima ta arziki a bayan ƙasa a ƙasa muna kwance ne akan arziki muna ta gini ne akan arziki su kuma nan can turawan Allah ya kare musu basira da fasaha su yi motocin su gama kure basirar su da fasaha su sai mu zare kudin mu ko sai mu je mu siyo ta mawuta kawai ko ba ka bane ba amma arziki da ke cikin ƙasa mun fi su gwalagwalai man fetur arziki da ka sani na kere-kere ba magana yanzu a iya nan tsakanin Nijar da Najeriya akwai wasu jihohi gabaki ɗaya kwalli ne a gurin akwai inda yanzu in ka je Nijar uranium kawai uranium ka je kai browser me uranium me ake da uranium arziki ne a duniya wanda Faransa take gadara da shi a Nijar uranium ba san iya adadin uranium da suke kansa ba wanda shi kadai arziki ne zai iya rike kasar Afirka gabaki ɗaya amma suna ganin mu ba mu da ilimi kamar dabbobi muke kawai yasa bari su yi abinda za su rage mana yawa ba gashi kuna gani suna faɗa ba Allah ne ya halicce mu kuma ya mana arziki ya ba mu ƙasar noma ya ba mu jaji ya ba mu kaza ya ba mu ruwa ya ba mu ni'ima a hankali mu ma muna wayewa a hankali wani dan China ya zo Najeriya ya kawo kaya ziyara wani ya dauke shi suka dan zagaya ya shigo arewa nan ya ga daji yana tafiya daji yake ta gani ko ni shar gaba ɗaya babu shuka ko ɗaya sai ya ga ruwa in ya hau gada ruwa iya ganin sa yana ambaliya ba sai dan cinye fashe da kuka ba ya kace me yasa yake ba yace money ya ga kudi a China fa saboda tsabar technology din su da san fino ma fa carpet fa ake shimfidawa sai a shimfida carpet sai a sa mai wani sinadari a rinka zuba masa ruwa sai ya rinka tsirar da tsirrai har a sama fa suke noma fa a sama saboda tsabar babu kasar da za a noma din a sama wallahi sai a dauki roba da kake gani sai a yi ta mai tsawo sai a zuba mata kasa sai a sa mata taki sai a shuka abin shuka sai a dauko tiyo yana digan mata da ruwa kaga ta tsiro ta fitar da ƴaƴan itace da saboda tsabar scarcity na gurin kasa ko a je a samu kan ruwa saboda babu ƙasa da za ta iya ɗaukan wannan amfanin a samu kan ruwa sai a shimfiɗe ruwan kamar da kafe haka wanda yake na ɗan absorbin ruwa sai a shuka a kai kuma su yi harvesting su yi komai mu ba ga ƙasa iya ganin ka komi a Najeriya ka shuka shi zai yi ba abin da ba zai yi ba sai dai in ba a iya bincike aka gano ba Allah ya ba mu arziki sai dai ya ba mu gafiyoyi da ɓeraye kai aina ta tsaya ne wai
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
نعم
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ
wasu malamai suka ce wannan ayar abinda take nufi duk wanda yake zaton Allah ba zai tambaye man ba zai taimaki annabinsa ba sallallahu alaihi wa sallama ya je makircin da zai yi wa addinin Allah ya je duk abin da zai yi ya gani shin Allah ba zai taimaki annabi mu ko ba zai taimaki shi ba falyamdud bi sababin ila samaa thumma liyaqta an nabi ya rata igiya daga sama ya fado akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana nufin alwahyi alladhi ya'ti shi wahayin da yake zuwa masa falyanzur hal yaqdiru ala izhabi ghaizihi bi hadha alfi'l idan ya fado akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado kan wahayin da ake manzon Allah zai tafiyar da bakin ciki da damuwar da suke damun shi bai isa ba wannan aya ta sauka ne akan wanda suka munanta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala suke ganin cewa Allah ba zai taimaki annabi ba ko ma su ba zai taimake su ba Allah yace wa kadhalika kamar haka ne ma taqaddama min al-ayati anzalnahu muka sauka muku da al-qur'ani ayatin bayyinat ayoyi ne bayyananu wa anna Allah yahdi man yurid kuma Allah shi yake shiryar da wanda yaso wanda ya nufi duk wanda kaga ya shiryar Allah ne shiryar da shi malaka ga wani da basira da wayo da hikima da dabara amma kuma baya sallah saboda Allah bai nufi shi da shirya ba wani kuma kaga shi gashi kamar dono amma sai sallah Allah ya bashi shirya kenan Allah ne yake ganin dama ya shiryar da wanda ya ga dama ba da karfin tuwo ake samun shirya ba kuma ba da wayo ake samun shirya ba zaɓin Allah ne ya mai da kai musulmi babanka musulmi kakanka musulmi kakan ba za ka irga wani kakanka wanda ba musulmi ba wannan kaga shiri ne na Allah tabaraka wa ta'ala da ya maka sai ka gode wa Allah akan wannan sai ya sake cewa bi
innal ladina amanu wal ladina hadu wassabiina wan nasara wal majus wal ladina asrafu
Allah ce waɗanda suka yi imani da waɗanda suke yahudu da sabi'awa wanda suka canja addininsu akan ce sabaa fulanun ana nufin ghayyara dinahu da nasara da majusu majusa masu bautar wuta walladina ashraku da mushrikai masu bautar gumaka duka waɗannan gaba ɗaya yahudu sabi'awa nasara majusu da mushrikai inna Allah yafsilu bainahum lalle Allah sai yayi hukunci tsakaninsu shikenan ba faɗa ba zai Allah sai yayi hukunci tsakanin masu wannan addini gabaki daya yawmal qiyamati ran tashi al-qiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai gani ne mai itla'i ne masani ne akan dukkan abin da yake faruwa a bayan kasa babu abin da yake buya ga Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ce
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال
wato ya cika ne yayi yawa ya ja kaya ya koshi da yawa ni yanzu kaga da yake a motsa nake a sheke nake din magana da zan yi ban taba shakewa ba anan gurin amma yaron nan ya koshi wallahi din ni da na ganshi ma gani nace matan ka nawa ne wannan wai to ka rinka motsa jiki duk wanda yake motsa jiki wannan abun da zai same shi ba yawa ka rinka tsalle kana motsa jiki sosai ka zubar da wannan kayan da kake dauke da shi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa yau mun yi wa Allah ramaruka kenan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh